بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أغودي مع الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun wannan littafi na Riyadus Salihin, wanda Imam An-Nawawi ya tattara da ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda idan ƴan uwa ba su manta ba, ai yanzu muna cikin babi na 51 babu raja, kuma za mu tashi akan hadisi na 419 wanda yake cewa wa anhu radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ja'ala Allahu rahmatan 100 juz'an fa amsaka indahu 90 wa 90 wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Wa an wa an so daga gare shi wanda ya roshi hadisin da ya gabata shine Abi Hurairah, Allah ya kara mashi yadda. Yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, yana cewa ja'ala Allahu rahmatan 100 juz'an, Allah ya sanya rahama ta halitta da abubuwan da ya shirya, Allah ya kakkasa rahama dai yayi rahama guda 100, amsaka inda wuti atun watasin, amma a cikin rahaman nan guda 100 Allah ya ajiye guda 99 a wajen shi. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, kuma Allah ya saukar da kaso daya daga cikin darin nan a ƙasa. Duk wata rahama ko wata tausayi ko wasu abubuwa da kaga ana yi wanda za a ce an ji kai ko an yi tausayi, to da rahama guda daya ake. Ka kalli tausayin uwa ga ɗanta, ka kalli tausayin shugaba akan talakawan shi, ka kalli tausayin mai hankali akan mahaukaci, kalli tausayin mawadaci akan talaka, kalli tausayin gayinan, duk wani abu da za a ce an yi na tausayi, to da wannan rahama guda daya ake yin shi. Kaga kuwa yanzu in ka auna abubuwan da ake yi na tausayi a duniya, ai ba su da iyaka. To amma duk da rahama guda daya ake yin su, kuma duk shi ma Allah subhanahu wataala duk tausayin da yake yi namu, to da wannan rahaman ne guda daya. Ka san dai in ban da rahama Allah, wasu abubuwan yanzu da tuni an manta an shafe mu an yi wasu, in janibin kafan Allah ne za ka iske cewa al'ummar da ta gabata laifi daya mutum daya a cikinsu, amma sai Allah ya shafe su baki daya. Mu ko yanzu za ka iya zuwa ka samu mutum 1000, kowane mutum daya zunubin shi da saban Allah shi ya sha bamban da na wani, kuma za ka iya iske wani mutum daya zunubin nan 1000, shi kuma din na 1000 nan shi kaɗai ke yi, amma saboda rahama Allah ya kyale. Wani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba dan masu istighfari safiya da yammaci ba, da masu karatun Alkur'ani, da ma da ƙananan yara, yace da Allah ya saukar muku da azaba. Amma saboda hikima Allah da rahamar shi guda ɗayan nan wanda ya saukar a duniya duk ya kyale mu, kaga wannan ya kamata mu fahimci girman wannan rahama guda ɗaya. In mutanen misali annabi Lut ne liwa'i suka yi aka halakar da to yanzu ƴan luwadin wannan zamanin sun fi mutu ƴan luwadin zamanin annabi Adamu ya annabi Lut yawa masu tauye ma'auni mutanen annabi Shu'aibu kenan ko shi laifin da suka yi idan ka kalli masu tauye ma'aunin na zamanin baki ɗaya ba su kai masu tauye ma'auni na kasuwa ɗaya ba yanzu tauye ma'auni ya zama shi ne girman dan adam kawai in kai mai sana'ar buhuna ne ka san irin tauye ma'aunin da za ka in mai sayar da yaji ne ka san irin tauye ma'aunin da za ka yi in mai gaya nan dai gaya nan ba iyaka kowa ya san abin da zai amma duk wannan abin Allah subhanahu wataala ya kyale kullun rahama yake mana wani ma yana iya kwana zina ko ya kwana luwadi daga lokacin da zai fara har ya gama shi kuma Allah na tarwon sama sai da ya farka ya ce kai kowa ake ya ci gaba Allah bai fasa ba to duk wannan wadda rahama ce guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan rahamar ta Allah guda daya wanda ya saukar da ita a cikin kasa fa min zalikal juz'a yatarahamul khala'iq manzo Allah ce daga wannan rahaman ne guda daya halittu suke jin tausayin junan su manzo Allah ce hatta tarfa ad-dabbatu hafiraha an walada har ya zama cewa dabba ma da ba ta da umarni ko ba ta da hani zaka tana daga kafarta katta ta kadanta shi ma tausayi ne daga Allah an tasiba wudan kada ta cutar da shi wa bi ruwayatin a wata ruwaya ko manzo Allah yace inna lillahi ta'ala mi'at rahmatan rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinn wal ins wal baha'im wal hawan wal hawam wa biha yata'aqquna wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsh ala walidha a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna lillahi ta'ala mi'at rahmatin haqiqa Allah yana da rahama dai rahama guda 100 anzala minha rahmatan wahida Allah ya saukar da rahama guda 1 daga cikin su bainal jinn wal ins tsakanin mutane da aljinu ba ma mu kadai ba aljinu ma da wannan rahama guda 1 suke tausayin junan su mutane ma da wannan rahama guda 1 suke tausayin junan su wal baha'im da dabbobi suma da rahaman nan guda ɗaya suke tausayin junan su alayhi salamu yace wal hawam har ma kwarin ƙasa da ita suke tausayin junan su a kula yanzu dauki kunama kunama bayan da za a kaga ta harbi ɗanta sai dai ta rinka koya mai harbi tana harbi shi da bindinta amma ba da ƙarin ba wai saboda tausayinta ga ɗanta wannan rahama Allah ce duk abun kura da ke cinye mutane kaga tana cinye ɗanta ta rahumi ne daga Allah zaki da ke neman nama kana ganin yana cinye ɗan shi tausayi ne daga Allah kai yanzu kalli cinnaka wanda zai zo ya cije ka ka ji musiba bai cizan ɗan uwan shi bai cizan ɗan shi saboda me tausayawa ce daga Allah da Allah ya jefa a cikin zuciyar shi Allah ka tausaya mana manzo Allah yake fa bi hayata aqafun da wannan rahamar guda ɗaya ne mutane suke tausasa ma junan su wa bi hayata rahamun da wannan rahamar ne guda ɗaya suke jin kan junan su wa bi hayata aqful wahsh ala walidha manzo Allah yake kai da ita ne ma dabbobin daji suke yin tausayi akan ƴaƴan su wa akarallahu tasan wa tasina rahma amma Allah ya ajiye wannan rahama guda 99 ya rahamu biha ibadahu yawmal qiyama Allah zai ji tausayin bayan shi da wannan rahama 99 ranar tashin alkiyama guda daya jiyan da sai to amma irin 99 na nan Allah ya aje he ranar kiyama zai dauko su ya bashi yace duk mai son rahama ya zo ya dauka ta uku alayhi salatu wassalam ya tabbatar mana da cewa idan aka je ranar tashin alkiyama ya je ya gana da Allah Allah ya bashi ceto da yake so a sa an yaba suka rubuka makamin mahmuda idan aka ba manzo Allah ceto wata rana manzo Allah ya wuce wata kabila an ce di yankin Laraba babu kabila mai yawan awakan kabilar manzo Allah ya da ya rantse da Allah ce na rantse muku da Allah Allah zai bani ceto ranar tashin alkiyama na al'umma da adadin gashin awakan wannan kabila. To dan Allah yanzu ko ce akai manzo Allah zai ceci al'umma adadin gashin awakan Hausawa. Dan Allah to riliyan nawa. Ka san dai duk kankanci akwai ba ta rasa gashi 1600. To amma manzo Allah yace Allah zai bani wannan. Wata rana manzo Allah ya ji wata magana wai wani na cewa ai ceto ranar kiyama cikin sahabbai ba ceto ranar kiyama ai Allah shi kadai kullillahi shafa'atu jami'a wani sahabi na magana dan uwan shi dan haka Allah shi kadai zai ceto manzo Allah alaihi salatu wassalam kawai sai ya tashi yace wai me ya samu mutane ne wai suna cewa ni ba zan yi ceto ranar kiyama ba manzo Allah ya daga hannun shi ce wallahi zan yi ceto 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 sai da ya fada so bakwai kuma wannan ceton al'umma shi zai ceta na karanta hadisi nan baya manzo Allah ke cewa wata waya ce masa sahabban shi wai ba za ku so ku zama ku ne daya bisa uku yin aljanna ba sai muna so ya rasulullah yace to ba za ku yadda ko zama ku ne rabi in aljanna ba kace muna so yace to na rantsa muku da girman Allah wallahi za ku zama ku ne biyu bisa uku in aljanna tun daga annabi adamu har annabi isa kashi daya ne mu wannan al'umma mu ne kashi biyu maza Allah zai ceto yayi 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 sai ce abubakar tayani umar tayani usman tayani ali tayani duk su gama ke ina ahadul mubashshirin bil janna kowa ya taya ni kai sai ta kai ga manzo Allah in yace ce ka awana na ce ta yace to na baka mutum goma kai ma ce ce su ku wuce sai Allah akwai wanda zai shiga wutar kuwa wani hadisi manzo Allah na cewa kofar aljanna yace daga wannan dankarin zuwa wannan tsakanin inda za a shiga yace fadinta ya kai kamar fadin sama da kasa yace amma na rantsa muku da Allah ranar tashin kiyama mutane ya sauran kattar mutsutsu da kokowa za su shiga aljanna saboda yawan mutane to kun ga rahama Allah na nan zube zikirman Allah fa amma diddiran duniya sai Allah ya bayyana irin bayyanar da dace da shi yace ina mai neman gafara an gafarta mai ina mai neman aljanna in bashi kana can kana bacci ina mai neman afuwa in mai ina mai neman arziki in bashi ina mai neman kaza haka Allah zai kai wallahi ko kan ga da kake cikin mafi kace Allah ina son gafara yake na baka sauran shi da ka rahama Allah ta yi alwashi komai ba za a gane rahama Allah ba sai an je ranar tashin alkiyama manzo Allah ya ce in ma ya gama ceton baki daya a cikin wuta sai ji ɗan wuta suna kuka amma sai ya gane muryar duk mutumin da ya taɓa faɗin kalmar shahada ko ɗaya da manzo Allah ya ji kukan shi zai gane sai manzo Allah ya nuhu kof waje ko ile ya rasulullahi ina zaka yace na ji al'umma ta suna kuka a wuta ya hankali na zai kwanta sai Allah ya ce jibril ka hutar da masoyina ka je aljanna ka umarci ka umarta duk mutumin da ya taɓa faɗin kalmar shahada ka fito da shi a wanke shi a kawo shi aljanna wanda ya taɓa faɗin kalmar shahada ɗaya to ina ga mai ɗari uku kullum ina ga mai yin ba adadi to da aka rama Allah tana da yawa amma dai fa ka a shantaki duk wannan garabasar da ka ji nabi ibadi anni al-ghafurur rahim wa anna azabi yawa kanka jira ba kace ai mu mun sha ma ka kwanta a akwai aiki gaban ka na'am muttafaqun alayhi buhari da muslim sun rawaito hadisin wa rawahu muslim aidan imam muslim kuma ya rawaito hadisin min rawati salman al-farisi daga rawayan nan ta salman al-farisi radiyallahu anhu yadda Allah tabbata a gare shi wanda shi salman al-farisi duk cikin sahabban annabi babu mai yawan shekarun shi da mun ko lokacin da yazo wajen manzo Allah yana da shekaru da yawa ko manzo Allah ya wafati ya bashi sai a halifan sa yana Usman ya wafati da ka da duk sahabban manzo Allah kusan ba mai yawan shekarun shi bayan haka kuma
mutum ne karfan gaske dan mutum ne dan kasar Iran dan Farisi ne wata rana manzo Allah ya kalle shi a tsaye ce kai yace Salmanu da musuluncin nan namu zai yi hijira ya tashi ya kai kan tauraruwar Surayya yace wallahi wasu mazaje daga cikin ku sai sun dawo mana da shi kuma manzo Allah ya kalle wata rana ce kai dai Salmanu kana daga cikin yan gidanmu daga yau kai dan gidanmu ne to amma duk da wannan falalar da hadisin da ya ambata ya ruwaita nan baki daya lokacin da Salman al-Farisi yazo zai wafati wasu sahabbai sun zo gaishe shi kawai sai suka ga ya fashe da kuka Salman me ke sa ka kuka manzo Allah ya ma bushara ya ce kai daga cikin ahlul bait manzo Allah ya maka bushara ya ce kai kaza ne aka dinga gaya mai Salman al-Farisi ya ce wallahi ina jin kunya in je lahira in gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa halin da nake a ciki to Salman wani hali kake yace manzo Allah ya ce kada mu tara duniya ni kuma na tara duniya wace irin duniya ka tara ce ga ta zan tara da ni me ruwaya hadisi yace da muka waye ga yace ba mu ga komai ba yace ɗakin nashi da yanda ka san ɗakin kiwon tantabaru ba iya miƙewa tsaye yace kuma da muka waiga mun ga kwanan wankan shi mun ga butar shi ta alwala mun ga emtin mayafi wanda in zai kwanta yake daurawa yace sai kuma dan wani sa'in dabino haka wanda yake dan tiba yana cewa su kadai ne sai Salman ina duniyar da ka tara shi he yake nuna mana wannan abu yana kaga duniyar da na tara me zan fuskanci manzo Allah da shi to da Allah malam kodaka shi yasa ya zama kullun ana buga misali ne ana kallon matsayi da irin matsayin sahabbai Allah ya kara musu yadda wannan ruwaya ta shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin hakika Allah madaukin sarki yana da rahama guda 100 fa minha rahmatun daga cikin sa akwai wata rahama guda daya yatarahamu bihal khalqu bainahum wanda dukkan halitta Allah suke tausayin juna suna jin kan juna da ita wata sun wata sun rahama kuma guda 99 liyawmul qiyama Allah ya aje ta sai ranar tashin alqiyama zai ji kan bayin su da ita wa fi riwayatin aw ta riwaya inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal ardi mi'ata rahma Allah ya halicci rahama guda 100 ranar da ya halicci sama da ƙasa kullu rahmatin ibaqun ma baina as-samai ila al-ardi yace girma da fadin kowace rahama guda daya kamar rufi ne tsakanin sama da ƙasa rahama daya kamar daga nan inda muke wannan ƙasar zuwa sama ta daya to rahama daya kenan to irinta fadin duniya da tsawanta zuwa duniya Allah ya ajiye guda 99 kuma mu zai ji kai da su ranar alkiyama Allah mun gode na'am faj'ala min hafil ard rahmatan sai Allah ya sanya rahama guda 1 daga cikin ta a cikin wannan rahama guda 100 fa biha ta'tiful walidatu ala waladiha da wannan guda 1 ne mahaifiya take tausayawa akan danta wal wahshi da ita ce dabbobin daji suke tausayi wal dairu da ita ce tsuntsu yake tausayin ba'dha ala ba'din sashin su akan sashi fa iza kana yawmul qiyama idan ranar tashin alqiyama yazo akamala ha bi hadhihi rahma sai Allah ya cika wannan rahamar da wannan guda ɗayan su zama guda 100 a dukkanmu da dika kaga can hadisin da muka karanta baya za a yi mana rahama ne da 99 to yanzu ma ga wata falalar ta zo a rahaman ma 100 ce cip cip wanda za a ci kanmu da ita sai ka al'umma mu dage mu bi Allah mu dage mu kiyaye iyakokin Allah wannan shine zai sa mu samu rahama Allah Allah ka ba mu ikon kiyayewa wa an radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallama fi ma yahki rabbi ta'ala qala أذنب عبدي ذنبا faqala allahumma ghfirli zambi. Haka nan wannan hadisin shi ma an ruwaita shi ga Abu Huraira, shi kuma ya anso shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi ma ya haki arabi. Shi wannan hadisin daga cikin bayanan da manzon Allah yake fada an rabbihi daga ubangijin shi. Dama in ba amanta ba cewa an ce shi hadisi yana da hawa-hawa. Akwai Al-Qur'ani dai littafin Allah ne. To akwai abinda ake ce ma hadisul qudsi. Shi hadisul qudsi ba maganar manzon Allah bace. A Allah ne ke gaya ma manzon Allah sako da shi Jibril ma an mai da shi gefe. Hadisul qudsi kenan. In Allah na sai wata magana ta sako musamman sai ce Jibril kauce. Ya masoyi na ka ce masa kaza, ka ce masa kaza, ka ce masa kaza. To wannan sunan shi hadithul qudsi, magana Allah ce amma ta zo kan annabi baki daya, shine wa innaka latalqal qur'an min ladin hakimin alim. Haka nan shi wannan hadithul qudsi ke to garan kuma in banda shi duk wani hadisi da kaje an ce sahihi, da'ifi, mawqufi, musalsalun, mutasalsalu, wane ne duk wannan dai layin. To shi kuma maganar manzon Allah ce ake fassara ta ta hanyar ta biyu. To da haka sai ya zama in banda alqur'ani babu wata magana mai daraja kaman hadisul qudsi. Wani gun zaka ji manzo Allah in zai faɗa ya ce ubangiji na ya gaya min ko ubangiji na ya bani labari, to duk irin wannan shine hadisul qudsi. Suna nan mutane da malamai daban-daban sun tace su, musamman Imam Suudi ya yi musu littafi musamman duk wani hadisul qudsi ya tattara shi a ciki. To shi ma wannan yana daga cikin hadisul qudsi. Kala manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce aznaba abdun zamban, wani bawa ya aikata zunubi. Da bawan ya aikata zunubi fa kala sai ya ce allahumma ghfirli zambi, ya Allah ka gafarta min zunubaina. Fa kala Allah tabaraka wa taala, sai Allah madaukakin sarki shi kuma ya ce aznaba abdi zamban, bawa na ya aikata zunubi. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bizambi, ba wannan da ya aikata zunubi sai ya san cewa yana da ubangiji, wanda wannan ubangijin nashi shine ke gafarta zunubi kuma shine ke yin damka idan an yi zunubi. Kuma Adam wannan bawan mai zunubi kuma da ya nemi gafarar Allah bai bari ba, sai ya koma fa azna bai kara zunubi. Fa kala sai ya sake cewa ay rabbi ghfirli zambi, ya ubangiji na ka gafarta min zunubin da na aikata. Kaga yayi zobi kenan ko. Fa kala Allah tabaraka wa taala, sai Allah madaukakin sarki ya kara cewa abdi aznaba zamban, bawa na ya aikata zunubi. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bizambi, sai ya san cewa yana da ubangijin da ke gafarta zunubi kuma ubangijin shine ke yin damka idan an aikata zunubi. Ba ya tuba ba, sai bai tuba ba. Fa kala Allah tabaraka wa taala na'am thumma ada, sannan sai wannan bawon ya sake koma kuma ya kara yin zunubi. Fa azna bai zuni, fa kala sai yace ay rabbi ya ubangiji ighfirli zambi, Allah gafarta min zunubi na. Fa kala tabaraka wa taala, sai Allah madaukakin sarki yace aznaba abdi zamban, bawa na dai ya kara aikata zunubi. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bizambi, sai ya san cewa yana da ubangiji wanda ke gafarta zunubi kuma yana yin kamu da zunubi. Sai Allah yake gaya mala'iku, sai yake ce masa kar gafarta li abdi, wannan bawan nauna ya fe mashi. Sai Allah yanzu ko hira kuke mutun sai ya taka ka, sai da Allah ya haƙuri kuma da aka yi dan mintuna sai ya ƙara taka ka sai da na dawo, sai da Allah ya haƙuri sai ya ƙara na uku ya taka ka har ma ya murza. Da Allah ya mai bai ka dade shi da mari. To amma da ya na farko Allah ya ce kun ga bawa na yayi zunubi, har ya san yana da ubangijin da ke yafe zunubi kuma gashi ya ƙara, ya san yana da ubangiji bai bari ba. Kamar Allah na cewa kamar ya raina abun bai ji, ka san kai zunubin nan ga mai gafarta zunubi, ga mai kamu da zunubi, amma baka Allah yake to tunda dai yayi na uku ya san akwai ni to na kafa ku sheda kowa ya sani zunubin da ya aikata min na gafarta mishi Allah yango akwai falala tafi wannan a ce ma kana da ubangijin da in kai zunubin zai yafe maka wannan ba rahama bace yanzu da Allah barin mu ye kawai kurman baki yace in kai zunubi ko me in ka je can ka gani ya kake tunani amma yanzu da zaka cika duniyan nan da zunubi indai Allah ka saba mawa da ka ce astaghfirullah sai ce na yafe ma kuma zunubin guda dubu nawa ne ta ce ai tawiliyan kaza ne ce to na mai da su lada da Allah wannan ubangiji ya kamata ai wasa da shi da haka ƴan uwa lalle ne mu ranka lizumta istighfar kullum ya zama cewa kowane lokaci tsakaninka da Allah tuba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hubbul mutatahhirin hatta irin yanzu abubuwan da suke aukuwa yanda duniya ta zama wani abu saban Allah ya zama jinin mu duk wani abu da kasan Allah ya hana kusan shine a gaban mu to babu abin da zai ma maganin wannan abubuwan sai istighfar dan yanzu abin da ya kamace al'umma a koyaushe cikin tuba ake ga Allah kawai dan me duk abin da manzo Allah ya faɗa in an yi kaza Allah zai kaza in an to ba abin da ba a yi to kuma ga sakamako nan na biyo ba akwai wani dogon hadisi manzo Allah yana cewa matakan mutane zana ta bayyana tsakanin su yace sai mutuwa ta yi yawa cikin su dan Allah yanzu na akwai wanda ke da garantin gobe zai dawo ya ga wani da har sai a dan manta da mutuwa ba ko ka ga ya ma janaza sai kaji an kanyi kwanaki amma yanzu wa da kaje makabarta kan ku gama wasu zungu in kace kai Allah ya kan shi bari mu tsaya ai wannan da mu in ba a sa abin ka kai azara a makabarta su ma kan a gama wani yazo aiki kenan to da haka babu abin da ke gaban mu al'umma illa banda mu koma zuwa ga Allah mi ta istighfari mi ta tuba ga Allah daga laifuffukan da muka aikata tunda Allah bai kulle kofar tuban nan ba amma fa ya ce nan gaba kadan zai kulle ta maza Allah ya ce duran da ka tashi da sahi kawai ga ga wai ina rana ba ta hudo bane sai ka ji dumin ta wajen kiyar ka to an samu matsala an kulle kofar tuba wannan in istighfari miliyan zakai Allah ba zai kalle shi ba to kaga yanzu abin da ya kamace ka in ka zo da daddare zaka kwanta ya kace to watakila ko gobe za ta hito za ka yi ka ɗauki rajinta kai istighfari da yawa kaga ko dai ta hito ka yi istighfari kuma kan ta hito abin da ya kamace mu kenan al'umma da haka ku koma zuwa ga Allah yi ta istighfari mu ta neman gafara Allah a cikin dukkan al'amuranmu wannan shine zai mana magana duk abin da ya dame mu wallahi duk wannan musibin da kake ganin muna cikin su wallahi da kowa zai zama zakiru ai ta istighfar zaka sha mamaki sai a ranka shawo ina bala'o'in nan suke ne a ce ai sun wuce istighfar ya kore su to amma yanzu kullum dar kai yanzu musiba ta kai ga mutun ya taho daga gabas ka taho daga yamma in kuka kusa haduwa zuciyar ka dar take kawai ta kama muka shi ma dar yake kaka ta kama muka Allah ba ka ji yanzu ga kisa nan ya zama recommendary ta'addanci ya zama abin da ya zama duk abin da baka zato na saban Allah me yi ma alfahari yake shawana ne ai na mai ai ne ko ka san ni ne mai aiki ba wai zo yake kai ma ka taba ka musa hoye kara da kai ba al'umma na za mu kai kan mu wallahi mu koma mu ta istighfar mai ta tuba ga Allah daga laifuffukan mu wannan shine zai fidda mu cikin bala'o'i da musibin da muke a cikin su duk abin da ake ba wanda zai fidda mutun cikin bala'i sai Allah duk yanda kake gani ai za a iya mana kaza wannan ma wanda kake ganin zai iya kazan to wallahi bai iyawa wallahi bai iyawa ko ana wai wai ana ba da wata hikaya mai ban dariya wai wasu mutane ne guda biyu haka saukatawa ne wai suka je bakin ruwa haka ba su ankara ba kawai sai irin ruwan nan ya taho daga wani guri ya ciki da su to ɗaya samu ya hai to ɗayan kuma yana ta ya shehu dan fodu ya shi ita kai wani dala dan hodu samu ciyawa ka kama allora to da kake kyala kowa yanzu samu Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai iya maka wani abu wallahi yanzu duk ai za a iya kaza wallahi ba su iyawa kowa ta kan shi wallahi kawai kama Allah muhimmi ko ka kama istighfar Allah ya gaya mana cewa wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusli samaa alaykum wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum Allah ya ce wa malakum la tarjuna lillahi wa qara inna tsawama kuke so to kama istighfar ka gani haka yan uwa mu koma ga Allah mu ta tuba ga Allah duk abin da ya dame mu a kasan nan sai Allah ya dauke mana shi amma wallahi in ba mu koma ma Allah ba haka za a yi ta tafiya tun kana jin ana yi a wani gu sai ka ji yazo kusa da ku tun kana jin ai kauri ai da ka je gona yi a sace ka wallahi wata ran da la'asar za a zo a ce shiga mota a tafi da haka wallahi mu koma zuwa ga Allah mi ta istighfari mi ta neman gafara Allah Allah ka gafarta mana na'am Allah subhanahu wataala yace qarghafarti li abdi falyaf'al ma sha'a Allah yace na gafarta ma bawana kai in ma zai ta istighfari to je ta abin da ya ga dama ya ta aikata muttafaqun alayhi shi ma wannan hadisi Buhari da Muslim sauka yace shi wa qawluhu ta'ala fa Allah madaukin sarki da yace falyaf'al ma sha'a dinnan yaje aikata abin da ya ga dama ai ma dama yaf'alu hakaza yuznibu wa yatubu aghfir lahu fa inna at-tawbata tahdimu ma qablahu Imam An-Nawawi yace matakaddai ba dama ya falo haka za matakai yana aikata haka in yayi zanubi ya tuba in yayi zanubi ya tuba ya zanubu ya aikata zanubi wa ya tuba a gafara lahu ni kuma zan gafarta mashi fa inna at-tawbata tahdimu ma qablahu domin ita tuba tana rushe duk abin da ke gabanin ta da ka tuba ko me ka aikata sai Allah ya yi Allah gafarta mana وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم وانا حديث شي كما انسوش daga Abi Hurairah da Allah sabbata gare shi kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah صلى الله عليه وسلم yace wallazi nafsi biyadihi yace na rantse da ubangijin da raina yake a hannun shi iyakar rantsuwan manzon Allah kenan na rantse da ubangijin da raina yake a hannun shi ai an kai karshe kuma wa ke rantsuwan nan manzon Allah da wa yake akwai wanda ya fi shiga nin girman Allah to yake cewa Allah nan nawa ina muku rantsuwa da shi ya kamata a sai a kalle yau to amma tare Allah akwai idan su malai sa karabi sun zo su shigo ciki da Allah kan ai ta neman su in sun zo su shigo ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law lam tuznibu da ba ku yin zunubi in ji Allah ba Allah ya ce da ba ku yin zunubi la zahaba Allahu bikum wallahi da Allah ya tafiyar da ku waja'a bi qaumin yuznibun Allah ya zo da wasu mutane waɗanda suke yin zunubi bayastaghfiruna Allah ta'ala su nemi gafara Allah bayagfira lahum Allah ya gafarta musu in ka kula shi wannan hadisin ma in ka samu irin basira sai ga Allah kaman masu zunubin ma yake nema aka nema na da yanzu duk duniyar nan zamu zama mutanen kirki mu daina zunubi to shi Allah ba a burge shi ba eh kana zunubin kuma dai ka dan taba can ka ce astaghfirullah ka dungoro can ka ce astag to shi Allah ya san haka domin idan kowa ya daina zunubi a cikin zunubi ba akwai at-tawwabu ba to me aikin suna babu to dan haka in ka kalli hadisin kamar Allah na cewa to masu zunubi dai kada ku rabu da istighfar shi da abin da Allah ke ni kada ku rabu da istighfar inda ku dan taba to ku istighfar ko ta ko ku istighfari haka ake su amma ko ba a baka kowa a sani dan duk abin da kaji Allah ya faɗa ya ce in ana kaza kaza to kuma fa akwai kofar sa'a da Allah akwai kuma kofar rashin sa'a yau kana iya duk a gama wannan abun wallahi aje lahira a tambaye ka dan wani abu wanda baka tunani kana iya duk kai sallar kai azumin kai komai sai Allah subhanahu wataala ya ce me yasa wata rana wasu yara suna fada me yakon ka raba su ka bubbuge su baka san bayi na bane baka san ni na halicce su ba baka san da suke kukan nan ban ji dadi ba dan Allah kai ba gaban fada kai ba to dan bugun da kai aka maka da wannan ace sai wuta akwai ina jin ko cikin magabata ne ko ina jin wannan ko a bayan zilli bas tsami ne bayan yayi wafati aka yi mafarki da shi sai aka ga mukalla ya kasa mu lahira ya ce kai ya ce ai tambaya daya aka yi mun na kasa ba da amsar ta kazan ku a bayan zilli ya ce ya shekara 40 ba masallacin da aka taba kiran sallah face yana cikin masallacin shekara 40 kalladan yazo ya zo masallaci amma yace tambaya ai aka yi mun da kasa ba da amsa tace ba ga wayar da na sha ba aka ramu kallawa ce tambaya ce yace wata rana ce na kabbara sallah sai na ji motsin sauran wani abinci a baki na sai na rinka tunanin to wannan abincin tofar da shi zan ko in bar shi baki na in yi sallah in na gama sai in tofar yace kawai sai na bar shi na cigaba da sallah yace to wannan tunanin da nayi yace shi aka tuhume ni me yasa nace Allahu akbar kuma ne tunanin wani Allah yace ba ga wayar da nisha ba da Allah kaiwa agai to haka zaka yi ta ganin da haka kai dai abin da ya kamata kawai kai ta neman sa'a Allah da kai sa'a da Allah shi a kai ne Allah ai yace o to shi to na yaye maka wannan mun karanta wani hadisi ba wani mawaki ana ce mai Abu Anza mawaki ne fajirin mawaki lalatacce ya kusa mutuwa da ya ga dai duk dabara ta kare ko sai ya dauko wata takarda ya rubuta wasu baituka na tuba zuwa ga Allah ina cewa ya ubangiji in baka anshi tuba ta ba ba san wajen Allah da zai anshi tuba ta ba yace idan bawa mai zunubi bai nufe ka ba to wai zai nufe ka ya Allah kawai sai ya rubuta wannan baitukan ya sa kafan matashin shi ya mutu kawai kowa gani yake dan wutar shi ya kai mafarki da shi kawai cikin manyan bayan Allah wai ba wani bane yace ni ne to ya haka mun san ka sha giya kai zina kai kaza kai kaza yace wallahi duk ce aka yace to ai yace wallahi duk abin nan daga gani yace wasu baituttuka da na rubuta ƙarshen rayuwata su ne kawai ina zuwa ga ma a tuhume ni Allah ya ce na ga saƙonka wani saƙo ya ubangiji ya ce baituttukan da ka rubuta ce to tunda dai ka ƙaunaci rahamata duk abin da ka aikata na ya bi maka akwai wani shi ma irin wannan Allah ya ƙara musu yadda shi ma ya ɓanna duk abin da baka tunani ya yi ya je gaban Allah Allah subhanahu wataala yayi ta tuhumar shi kamar da in yanzu ya kashe ai ta zage shi Allah yayi ta fada yace ya ubangiji ni ko ba haka annabi ya ban labarin ka ba ya annabi ya baka labari yace annabi ya bani labarin ka yace kai mai hakuri ne kai mai rangwame ne kai mai afuwa ne yace annabi ya faɗa gaskiya ni mai hakuri ne ne maka hakuri ni mai afuwa ne ne ma afuwa ni mai gafara ne na yafe maka Allah bai sa'a ba to sa'a Allah kawai ake nema dan ka kowa ya kokari ya nemi sa'a Allah subhanahu wataala a cikin dukkan al'amuran shi Allah ka ba mu sa'a a cikin dukkan al'amuran mu sai ka tura lawa rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim shine ya rawaito wannan hadisi sai na ganin saboda yanayin lokaci kuma na da wasu ƴan bayanai gaban mu zamu dakatar da wannan sai dai kafin mu gabatar da akwai abinda muke so mu gabatar da Allah yana sa ƴan uwa su tsaya mu saurari waɗannan bayanai masu da kyau saboda kullun shi musulunci abu ne wayayye ko musulmi wayayye ne sha'anin musulunci duk abinda yazo na musulunci yazo a duniya to ya kamata musulmi ya rinka kallon shi da idan basira ba kawai idan abu ya zo ka ce ai mu ba haka muka saba ba a ko ba haka kuka saba ba to in wani dalili ya zo da abu ka tsaya kai ma abun kallon basira ka fahimce shi dan haka akwai yanayi na kula da lafiya ba wanda ya bi musulunci shi anan kula da lafiya ko ko akwai in ba musulunci ba zai ce in zaka ci abinci ka wanke hannu ko kuma in ka gama ka wanke hannu in ba musulunci ba zai faɗi wannan ko in ba musulunci ba waye za a ce ba a yadda ba duk sati kake yadda ba kai wanka ba ko in ba musulunci ba waye zai ce in ka je zaka kwanta da daddare duk wani kwano da ke gidanka sai ka rinye shi zaka kwanta in ba musulunci ba akwai addinin da ke wannan yanzu kalli dauki kristoci a yahudawa ba yahude sai ya fitsari bai sarki ba kai ko yake kai sai bayan gida in ya share kawai ya share he mai da wandan shi amma in yaje zai wanka he cika kwami da ruwa da fitsarin nan da bayan gidan nan he kwanta ciki sai sun tsuma kuma ya ɗebe kuma ya zuba ciki shi musulunci zai yadda da wannan to da haka musulunci abu ne mai fadi to da haka akwai wasu abubuwa da suka shafi kula da lafiya da kuma tsara rayuwar dan adam musamman game da abubuwan da suke aukuwa na daukar cuta kullum malamai suna ta wa'azozi da jawo hankali game da in za a yi aure a san irin matar da ya kamata a aura a je a yi awo din nan da kuma irin abubuwa na ciwuwuka da ake dauka to wannan ya jawo dan mutahiyar mu ta waye yuce duk abin da muke muna yin shi a wasake shi yasa muka gayyato waɗanda suke da wayewa a cikin wannan abin saboda ana sa a rinka wayar da kawunan mutane da haka jama'a za su ɗan bada lokaci da Allah tsaya a ji bayanan da za su yi mana akan mahimmancin matsalolin da suke magana a kan su amma kafin nan nasiha da nake so in cika da ita da Allah musamman ƴan uwanmu matasa musamman ƴan ɗabi'a ina so in mana nasiha dan ni ma dai har yanzu ina cikin matasa ko ban shekara 50 ba har yanzu ina so in jawo hankalin matasa manzo Allah na cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni mu kula a sha'anin addini yanzu aka zo ana hidiman maulidi baka ganin dan kizala ya zo ya tsoma baki yan yana neman rigima ko da Allah yana tsoma baki in aka zo ana hidimar sahabbai zaka san shi ya tsoma baki suna tsoma ba ruwan su ba matsalar su bace to ko to da Allah mu musamman matasan tarika me yasa zamu rinka shiga abin da ba ruwan mu abubuwan da wasu matasa suka yi a wajen ashura din nan yan tarika bai kamata ba kuskure ne bai kamata ba abinda magabatan mu suka tabbatar da mu akan shi cewa ana azumin tasu'a ana azumin ashura wannan shine abinda Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya rayu akai shine abinda Shehu Abdul Qadir Al-Jiyali ya rayu akai dan na so in zo da jawahirul ma'ani da al-gunya daga kuma tunda da dai imu ne ba ma haina kafa hujja ba kuma shine abinda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya rayu akai in nan kun tuwa kake abinda Shehu Al-Tiyyi ya rayu akai kenan cewa ana azumin tasu'a ana azumin ashura Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya fitta wata fatawa wani ke gaya mun banganta a rubuce ba yake cewa mu matsayin mu a cikin abin da ya shafi ranar ashura yake cewa alhairinta bai koran mana sharrinta sharrinta bai koran mana alhairinta yace hadisai sun inganta ana yin azumin ashura an samu asari daga sahabbai sun tabbatar da cewa manzo Allah ya ce a yalwata ma iyalai a yi azumi ko a yi wanka a gaida marasa lafiya a shafa kan maraya a yi waye a yi waye ya ce to bayan magabata sun ci gaba da yin wannan ya ce kuma daga baya sai ko musiba ta zo ta kashe jikan manzo Allah sai da Husaini ya ce to dan haka babu musulmin da zai yi murna an kashe jikan manzo Allah ko akwai yau sai aka zo aka ce maka ga wanda ya kashe jikan annabi zaka kyale shi ba sai ya ji a jikin shi ba shewa Ibrahim ce to kuma wannan abun ko ba zai hana mu mai azumin tan da manzo Allah ya ce ayi ba mu yi sallolin tan da manzo Allah ya ce ayi mu yalwata mu iyalan mu mu shafi kan maraya da abubuwan da aka ce ayi to dan tarika idan wa'annan sun zo sun ce su fahimtar su yau yau ranar bakin ciki ce an kashe jika annabi ba su cin abinci ba su yin fara'a kuka za su yi ta yankar jikin su za su yi kaza sai kace shi kuka fahimta to ku bina amma dai can inda za mu haɗu lahira sunanta ba ka da matsala dan ni kullu ina cewa ni ban da matsala da dan shi'a ban da matsala da dan izala ban da ko kirista da kafiri ban da matsala da shi na san inda yake ya san inda nake da matsala to amma kuma sai dan tarika wai sai baro wannan layin na Shehu Tijjan da Shehu Abdul Qadir ya baro layin Shehu Alfi da Shehu Malam Nasir Kabara ya baro layin Halifa wanda kwanan nan ya ban mu ya tai gidan rahama sai kuma yazo ya kama wani layi daban dan Allah wannan ya nuna ya san abin da yake to da haka ni ina nasiha nasiha ce ba ka iya hana mutum abin da yake amma ina ba da shawara duk wanda ya san zai yi rubutu game da wani abu wanda ya shafi addini na farko ya daina yin amfani da rubutun wani wani ya gano kaza a'a kai ma je ka dauko littafin ka gani dai kenan dan wata kila bai gano daidai ba kai ka gani daidai haka nan duk abin da zaka yi zama kana da hujja yawa akwai maganganun da aka in ka zo ka tsara mutum wallahi akwai wanda in ka ce kawo littafin zaka bashi miliyan wallahi bai ma taba ganin littafin ba kuma kwana ɗaya wai kuma da wani ya dan mai damu ne ka ji zage-zage akwai ma mai cewa sai na ci kaza kaza ka ai za mu gani da yake wajen da hankali ya ce to a Facebook din zaka ci kaza kaza ta ko na zan da yan mun gama ai baka iya buge ni ina amfanin wannan saboda da Allah ni ina nasiha ga matasan mu yan Tijjaniya Abda Qadiriyya da sauran dariku idan abu ya taso na wata aqida mu ban masu aqida su abun su mu kuma abin da ke gaban mu mu yi abun mu wannan shine za mu zauna lafiya amma idan ba a yi wannan ba to za mu fatan fakatanta ne mu ba mu bi can ba ko ba mu bi namu ba ko magabatan mu ba akan wannan suka ban mu ba abinda suka ban mu akai kowa ya san shi to da ka yan uwa da Allah nasiha ce nake da jawo hankali Allah subhanahu wataala ya mana mu wabaka ban da matsala da yan shi'a abinda suke yi sun ce daidai ne albasu sa'a in izala abinda kuke daidai ne alaba ku sa'a in kala kato daidai ne alaba ku sa'a ni kuma tariqa nake alaban sa'a in muka je can saufa tara'in zan jalal gubaru in kura ta nasu aka ce yakin nan kan doki nake ko a ƙasa nake zaka gane da haka wannan shine da fata Allah ya mana muwafaka alfawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a tambayoyi sai sai aka ce wannan to yi su muji mu je dai tambayar su kullum وعليكم السلام ورحمة الله. علامة أجتنك أبغي أبن دي سعى دنك أمن تون دعك رجي كوبا أكبني دنك أمن تون دعك رجي كوبا علي في بني ين علامة أما كبرتاب علي في بني من ذا الله يفاري أقول سينا عثمان بن مسعود Duk jin da ya wafaki bayan an binne shi manzo Allah ya ce wani sahabi ya dauko dutse a ajiyeji ya kasa dauko dutsen ya ce mu wani je bai iya dauko ya kasa daukowa manzo Allah ya je dauko shi da hannu daya ya kafa aka dauko wani aka kafa sai Rasulullahi me yasa kai wannan ya ce dan a gane dan uwan shayarwa ta ne an gane yau da ka sanya alama babu laifi na'am kaman ya ko eh to kaman ya sai ya daga hannu haka ya kabbara eh ya ruku da sauran su to shi akwai hadisi a muwatta hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kara mushi yadda wanda aka ce yana daga hannu a tsakanin kowace kabbara kowace gwiwa haka in ya daga yayi in ya dauko daga ruku'u yayi in ya abun nan yayi go amma da kila shi malamin zai ga kamar sallace kamar da ta yan shi'a ko ba da kila yana jin shi yasa yayi magana ko
to da haka kai ma in kaga za ka yi kai amma dai akwai gaskiya na'am
a
bambance kasa wannan a ce ta yamma asa ta gaba wannan ba wani hujja raba kasa ba hujja hada ka ba hujja duk wanda kai yayi daidai shine kawai na'am kakar shi haji ai ba kakar ka ba ko makocin ka ba za ka iya mai haji eh ba kowa ma za ka iya mai haji kace Allah na yi wannan aiki haji ladan ka ba wani babu laifi amma da sharadi in kai naka na farin Allah yawwa fitowar maziyin to ai me hukuncin fitowar maziyin ai tsarki shi ne hukuncin shi kawai ko inda ba cewa ya ana azumi ko wani abu ba ko ko cewa ya kawai hemazi ya fito mashi wannan kawai dai ya tsarki to amma dai istimna'i haramun mutum ya rinka yin wani abu da zai fito da maniyi ko maziyi wannan haramun akwai wani hadisi ma mun yi karatu ina gan kogun tafsirin bana ne muna yi dogon bayani akan wannan istimna'i amma manzo Allah ya na dai manta hukunci amma dai bayani in mutum ya nemi karatun tafsirin zai ji wannan abu haka in faɗi abin da nake shakku akan shi da fata Allah ya mana muwafaka haka da Allah ɗan uwa mu ba wannan ayyuka ko da mutum goma ne da zama cewa sun yi mana bayanin abubuwan da suke ɗauke da su don bayanai ne masu kyau mu ne ya kamata mu samu wayewa musamman irin dambarwar da na ga ana yi da mutane mutum zai yi aure kun daidaita da wanda za ka saura an daidaita da iyayenka amma wai da an ce aje a yi awo sai magana ta lalace an gane ku ce za mu ke san inda su ahalin zikirin ne abun san yi mana bayani akan abun ɗan mintuna a fata Allah ya yi mana kafin su gama kwamitin marayu a dashi a zaka ya haɗu kuma an san dai ana bin kowa wajen bashin sa cikin sa ce da aka kowa ya bada da ya